صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدينا بهذا المحضر التعاطف بنظرة تأتي لنا بالزفر. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أقار قولي وعلى سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ميكو نيدانا واندي قدرامنا haduwa a cikin wannan dare mai albarka, a cikin wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka. Muna cikin daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa Lailatul Qadr, dare mai haske shine daren Juma'a. Lalle daga wannan lokaci na wannan dare zuwa ainihin wunin gobe ana buƙatar mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi albishiri yake cewa fa inna salatakum ma'rudatun alayya, ita mini salati a daren Juma'a da wuninta saboda salatan ku ana bijiro min da su. Kuma in an tashi bijirowa full address ake bayarwa, wani dan wani, to kaga alheri yayi. Sannan a yau muna 18 ga watan Ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da 28 ga watan uku miladiya 2024. Mun sake dawowa a cikin karatunmu, muna ƙarshen suratul Zariyati. A jiya mun ji abin da Allah subhanahu wataala ya gaya mana na sanadi dalilin halitta, ma'ana Allah bai halicci aljanu da mutane ba sai domin bauta. Anan malamai suke cewa zahirin ayin ya nuna umumi, ya nuna gamewa ne gabaki daya, amma a batinin ayar akwai hususi, ma'ana akwai kebancewa, ma'ana ba kowa ne yake yin wannan bauta ta Allah subhanahu wata'ala ba. Dan haka akan samu wadanda ba su bauta wa Allah subhanahu wata'ala saboda rashin imani, ana samu kuma masu imani ne amma yara ne kanana, ko kuma wanda suke cikin wani uzuri da shari'a ta dauke musu wasu ibadu din. To kaga su ma da sun shiga cikin wadanda a irin wannan yanayi ba za su bauta wa Allah ba. Sannan kuma kamar da yadda muka yi taji, yadda malamai suka yi tajerin giya na dalilai na cewa wato ba iya bauta kadai ake nufi ba, ana nufin bawa ya san Allah subhanahu wata'ala da zai bauta masa saboda ya zama yayi bautar wato akan ilimi. Ana dai aiki na kwarai yana da sharuɗa guda biyar kamar yadda kullum malamai suke gaya mana. Na farko dole a samu wato imani, idan mutum ya aiki babu imani to wannan aikin babu inda zai je. Na biyu dole a samu ikhlasi, idan mutum ya aikin ya zama ba don Allah ba nan ma ba inda zai je. Sannan na uku dole a samu ilimi, ma'ana sai da ilimi ba da jahilci yayi wannan ibada din ba. Sannan na hudu dole a samu mutaba'a, kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan ibada. Sannan na biyar to sai kai wannan aiki din, ana wannan sure sharuɗa guda biyar kaji akwai ilimi a cikin su. Da haka ƴan uwa mu dage a cikin ibadu duka babu kamar sallah. Sallah ita ce babba wajibi ne, mu sanya ake yin ta, mu yi kokari mu ga mun yi ta ala basira, mun yi ta akan ilimi ba mun yi ta akan hasashe da tsammani ba. Sannan kuma mu kula da sallolin mu na farilla, mu ƙara kuma da sallolin nafila. Sannan har yanzu a cikin ibadu bayan sallah sai karatun alqur'ani mai girma, ana so mutum ya yawaita karatun alqur'ani mai girma. Akwai hadisi da Imam al-Bayjuri ya kawo cewa afdal ibadati ummati tilawatul qur'an, mafi falalan ibadar al'ummata bayan farillansu babu kaman karatun alqur'ani mai girma. daka a daji da karatun alqurani mai girma ka samu wata sura da zaka zama alaran manta eh kama yance mata ka makale mata kai tai da niyyar Allah subhanahu wataala yasa wannan sura ta cece ka ta cece ainihin yan uwanka da iyalanka ranar tashin alkiyama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya albishi yana cewa ikra'ul qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati shifian li ashabihi ku karanta alqurani mai girma alqurani zai zo yana ceton masu karanta shi ranar tashin alkiyama daka sannan mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata irin ibada ce da dukkan dan wuta shaqi wanda Allah ya rubuta masa shaqawa ba zai iya kulawa da wannan ibada din ba to dan haka alamar kai baka tafi cikin masu marasa rabo ba shine zaka ga kana samun dama kai ta salate ga sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana maganin matsalar duniya da maganin matsalar lahira don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk wanda ya lizinci salati yayi maganin matsalar duniya yayi maganin matsalar lahira ya ga wa sahabin Ubay ibn Ka'b wanda shi ma kaga jarimi ne gwani ne a cikin karatun alqur'ani mai girma amma yace to ya rasulullah bayan nayi sallah nayi karatun alqur'ani sauran lokuta na ina so in tsara su ta hanyar yawai tayi maka salati amma kaman adadi ne wazan sa manzo Allah yace a yadda ka so duka yace ya rasulullah zan sa sulusu zan sa dai bisa uku manzo Allah yace yayi amma dai da zaka kara yayi to haka dai ta faɗa har yace kai ƙarshe ma dukkan sauran lokutan sa in dai ba sallah yake ko karatun alqurani ba to zai lizinci salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace sai ku ka gama da matsalar duniya da lahira saboda matsalar duniya duka babu kamar hammu damuwa eh damuwa duk wanda ka ganshi akwai abin da yake damun sa ko ya faɗa ko bai faɗa ba dan haka in ka lizinci salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai yayi maka damuwa sannan kaga an gama da matsalar duniya matsalar lahira fa shine zunubi in dai ka lizinci salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai yafe maka zunubanka haka shikenan sai ka isa lahira lafiya lau sannan kuma kana da masauki kana da mai masauki shine mai gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kai ba babanka ba ya sani tunda idan an yi kai salatin za a ce wane dan wane yayi maka salati shine Sheikh Muhammad Abdu ne na ga ko shangiri ne da yaso yake cewa in kana son babanka ma salati za ka cewa annabi saboda ai ta fadan sunan sa a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah subhanahu wataala yana so mu bada lokaci domin yin wannan bauta shi neman duniya ba hana ka ka nemi duniya ba amma kada ka yadda wannan neman duniyan ya zama ya cinye maka dukkan lokutan ka har lahiran ka ma bata samu rabon da ya kamata ta samu ba tunda mun ji hadisin da muka rufe da shi jiya hadisi ne da wato Abdullah bin Mas'ud ya ruwaito Allah ya umurci duniya kuma dole duniya ta bi ma'ana hadisi ne Qudsi Allah ya gaya mata ya ce akhdimi man khadamani wa atqibi man khadamaki duk wanda yake min hidima ya koma na Allah to ke duniya ki biyo shi amma duk wanda yace ke ya kama to ki bashi wahala kuma ba abin da zai samu a cikin wannan duniyar sai iya abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa sannan malamai suke cewa an ruwaito daga Abu Hurairah radhiyallahu anhu manzo Allah tsira da insha Allah sabata gare shi yace Allah yana cewa har yanzu dai hadisi ne Qudsi yabna adama ya kai dan adam tafarrag li ibadati ka ainihin ba da isasshen lokaci domin bauta mini kar ka rika bauta Allah sama sama amla usadaka ginan Allah yace zan cika wato zuciyarka da wadata kaga duniyan nan da ake nema wallahi ba a koshi da ita ba a koshi shi yasa ake ta mana gargadin mu nemi lahira din ita duniya ba a koshi anan ma shehu radhiyallahu anhu ya kawo mana cewa ai shi yasa akai Allah ya ta gaya mana cewa ga ma fa abin da ya kama duniya kar ka zo ka dauka an kawo ka duniya ne don gadi ya waye ka tafi buga buga ka je ka samu wani ci ka samu wani sha ka samu wani sutura ka samu wani aure ka tare yaya ka tafi a wannan duka suna cikin ayyuka da aka sa ka kai amma fa ba su ne primary assignments dinka ba ana ba shine asalin abin da ake bukata kai ba lalle abin da ake bukata kai kai shine ibada kuma idan kai ibadan nan ka koma ga Allah shikenan sai kaga Allah subhanahu wataala ya cika zuciyarka da wadata wa usaddu faqraka sai ainihin toshe maka talaucinka amma wa illa idan ba haka ba wa illa taf'al idan baka yi haka ba Allah yace mala tu sadraka shughlan wala masudda faqraka sai in cika zuciyarka da sugulloli kuma bazan toshe maka talaucinka ba akwai wata aya a cikin alqur'ani mai girma an soke karatunta an soke kuma hukuncin ta ga baki daya wanda tana fadan halin dan adam tana cewa law kana limni adam wadiyani min zahabin laftaga salisa dan adam ba maganan yan kudade da zaka sa aljihu ko account ba a da za a ware wani katon kwari a ce an cika shi da zinari duka naka ne ba kwari daya ba kwari guda biyu na dama da na hagu dan adam sai ya ce kai dama na samu na uku idan ya samu na uku sai ce dama na samu na hudu dan ya samu na hudu sai ce dama na samu na biyar to haka wala yamlau batna ibnu adam illa turab ba abin da yake cika cikin nan adam din nan wannan cikin naka burace burace da yake da shi wallahi ba abin da yake cikin kasa kawai eh ranan da aka labta ma kasa da itatuwa to nan kan buri ya gari nan kan nan ne ranan zaka hakura a ce kenan wajibi ne ka koya wa kanka hakuri karka ainihin sugultar da kanka a cikin lamura na duniya kullun ka rika tuna me Allah subhanahu wataala ya kawo ka kai a cikin wannan rayuwa sannan wa warada fi ba'd al-kutub ya zo a cikin sashin ainihin littafai ya qulu Allah ta'ala Allah yana cewa yamda ibnu adama khalaqtuka li ibadati fala tal'ab na fa halice ka ne dan ka bauta mini kar kai wasa wata kaffaltu bi rizqika fala tas'ab sannan ni na dauka daura wa kaina nauyin zan azurta ka zan ciyar da kai kamar da Allah ya ga mana inna allahu huwar razzaqu dhul quwwati al-matin allah shine ar-razzaqu mai ciyarwa wato kuma ma abocin karfi kuma ba mai ciyarwa kai ba da cikakken mubaraka mai yawan ciyarwa dhul quwwati al-matin ma abocin karfi subhanahu wataala da haka kar kai wasa allah yace arzikinka yana hanuna fatlubni tajidni ka neme ni zaka same ni fa in wajadtani wajadta kulli shay Allah ka nemi Allah in ka samu Allah Allah da kansa yace ka samu komai kuma haka ne yayi wa in fataka fatikun wa in fataka fataka kulli shay idan ka yadda na kubuce maka baka samu Allah ba to baka samu komai ba wa ana uhibbu ilayka min kulli ahabbu ilayka min kulli shay ni ne ya kamata ka zama kafi soyayya kafi son sa fiye da komai daka ka zama kafi son Allah subhanahu wataala fiye da komai ka sani shiki azurtawa kuma ma dama ka tsaya kai ibada Allah subhanahu wataala zai azurta ka musamman sallah muna ji Allah yana ga mana wa murahalaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Allah yace ka kula da sallah ka sa iyalanka su yi sallah ba za mu tambaye ka arziki ba Allah yace dan mu muke azurta ka anan malamai suke cewa wanda yake nuna maka sallah tana kawo arziki wa mai gida sallah tana kawo arziki ga yan gida idan kana so gidanka ayi ta samun arziki to ka kula da sallah ibadar Allah kenan idan kana so wato har yanzu gidanka a samu arziki ka kula wa iyalanka daya daga cikin malaman Allah jikan sa malam Muhammadu yana ga mana wata rana yace yana daga cikin wato amfanin sallah malam Muhammadu Basakoci kenan yana cewa yana daga cikin fa'ida sallah tana jawo wa mutum arziki yace wani bawan Allah talaka da sai yayi wato sai yayi itace ya sayar yake samu ya ciyar da gidansa to wata rana ya je yayi itacen nan ya dawo bai ma samu ya sayar ba da haka sai ya yanki shawara kawai gare mai da shi gida ainihin amfani da shi to yana kan hanyar sa ta komawa gida sai ya ga wato lokacin sallah yayi gashi kuma an kabbarta sallah sai ya ainihin yi alwalarsa ka san mutanen da hikima da ban ba a rabuwa da abun alwala yayi alwalarsa ya shiga masallaci yayi sallah da yayi alwala ya shiga masallaci yayi sallah ana idan da sallah ya sake zuwa ya dau dan dabin itacensa yayi gida yana zuwa gida ya sauke dabin itace matar ta ce alhamdulillah ai kuna mun gidan babu abun da za a dora ko dan ruwan zafi ma shikenan tana zuwa da ta fara yayi itace
sai ta ga wata yar jaka ha wannan jaka kuma ba ta dauko ta kawo masa wannan jaka fa yace shi ma wallahi bai san da wannan jaka suna buda sai suka ga kudi ne a ciki shikenan Allah ya ba su wa za je su yi wutikiya ba fa kan damin ya san ba sai ka bude damin a cikin damin Allah subhanahu wataala ya je masa arziki to haka kwanan nan ma na ji wani malami yana ba da irin wannan hikaya wani bawan Allah al'adar gidansa ne kullum yakan sa wato a iyalansa su sa ya'ya su sallah ko baya nan idan ya dawo gidan abin da yake fara tambaya yaran nan sun yi sallah to sai ranan ya dawo gidan empty ne ba komai ya dawo bayan isha yake tambaya yaran nan a ina suka yi magariba da isha sun yi magariba da isha aka ce a kai wani yace ana inda yace su zo su yi sallah su zo su yi sallah ya gani shikenan suna kabbarta magariba suka idar suna kabbarta isha suna assalamu alaikum isha sai ji ana kunkusa goma ha shikenan yana fitowa sai ga wani bawan Allah ne yazo da wani qatin mulbairu da kudoli a ciki abinci ne a dafi a gyare da komi da komi shikenan yace na kawo ne gidanka saboda nayi baki da nayi baki an na sa an dafa abincin nayi baki to sai ya zama bakin da suka zo sai suka ce min suna sauri ba za su samu daman su ci abincin ba sun gode sun gode sun gode to ni kuma daman akwai abincin gida na wannan daman bai da alaka da abincin cikin gida da haka sai na ji cewa ba abin da ya kamata na yi da shi sai dai in yi sadaka da shi tunda daman nayi niyya zan yi sadaka da shi ne wa baki yace kuma na roki Allah nace ya Allah ban san inda zan kai wannan sadakar ba amma Allah kai a cikin ikonka ka nuna mini inda ya kamata na kai wannan sadaka shikenan yace to ina zuwa kofar gidanka sai naji kaman wani birki aka sa mini sai naji bazan iya gawo bazan iya baya ba bazan iya komawa baya ba bazan iya kara gawo ba sai nace to nan ne kawai da haka a dauka shigar gida a jujjuye kuma ayi amfani da shi to kaga ibada tana jawo mutum arziki kada ka dauka cewa kawai duka lokutanka na hauma-hauma ne da yawon nema kawai don haka a yi ibada a nemi lahira a nemi duniya amma a tabbatar cewa lallai ba a yi wasa wurin neman lahira ba fa in wajatta ni wajatta kullashi haka Allah subhanahu wataala ya faɗa to wannan kenan Allah ya ce wa inna lillazina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yastajirun haka ne ko fa inna lillazina zalamu dhanuban ya rasulullah kai hakuri har yanzu dai an dawo maganan kafiran nan fa inna lillazina zalamu dhanuban hakika ga ainihin mutanen nan na makka kafiran nan na makka lalle akwai wato guga ko kuma rabo Allah ya kira dhanub in an ce dhanub a larabci asalin sa guga ne ma'ana don a nuna girman rabo na sabo na zunubi da wa'annan mutane na makka za su dauka a kansu Allah ya ce misla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun misalin irin zunubin ma'abotansu ma'ana wanda suka zama irinsu wurin ƙaryata manzanni na al'ummatai guda shidan nan da muka ambata a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala ya ce to irin zunubin da wa'annan al'ummatan suka ɗiba su ma mutanen makka za su ɗauke shi me yasa saboda sun yi tarayya cikin aiki ɗaya bai ce mutanen laifinsu sun ƙaryata annabawa sun ainihin wato ƙaryata alƙur'ani mai girma sun ƙaryata littattafan da aka ba su to su ma wa'annan mutanen makka aikinsu kenan ba su yarda da Allah ba ba su yarda da annabi ba su yarda da littattafan Allah ba sannan kuma suna ba su yarda da mala'ikun Allah ba dan haka Allah subhanahu wataala ya ce to yadda na halaka wa'annan na kuma bi su da zunubinsu to su ma wa'annan suna da zunubi irin zunubin wa'annan da haka ya rasulullah su daina ma maka gaggawan azaba fala yastajirun ka sai gaggawa azaba tana zuwa ka sai gaggawa ka sai gaggawa bil azabi da azaba don inna akiratuhum ila yawmil qiyama duk gaggawan su dai wato idan ma ba a kama su anan ba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a kama su a lahira amma abubuwan da suke yi da ba dan al'ummar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ai da za a kama su ai mun ji Allah yana gaya mana cikin suratul anfali Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim haka asun wa'il ya fada
cikin mutane biyar da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam injilanci cewa ya rasulullah kana cewa azaba za ta same mu to ai mana ruwan duwatsu mana fa amtir alaina hijarata min as-samai ayyatuna bi azabin alim ko azo mana da azaba mai radadi Allah ya ce aha baka san annabin ne ya rufa maka asiri ba aiwa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihi ya rasulullah Allah bai zai azabta su muddin kana cikin su kai mai gida ne ai Allah bai zai azabta su ba kana cikin su ya rasulullah da haka sai dai na gaggawa da azaba Allah ce fa wailul azaba mai tsanani ta tabbata ko kuma wajin fi jahannam wani katar rami na wuta a cikin jahannama ya tabbata lil ladina kafaru wato ga ainihin wa'annan kafirai min yawmihim alladhi yu'adun a irin wannan rana da aka yi musu alkawari ma'ana na azaba shine ranan tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai kama su su dai na gaggawa na cewa mata hadal wadi in kuntum sadiqin Allah ya ba su amsa a can cikin suratul nahl sai Allah ya ce ati amrullahi fala tastajilu ai lamarin Allah ma ya zo kar ku gaggauta shi abun ya kusa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai shine yazo a ƙarshe a cikin manzanni da haka akwai manzanni kafin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al'umma sai ita ce al'ummar ƙarshe da haka kuma al'umma sa daga ita sai ta shiga kiyama da haka su daina gaggawa abun ya zo ba wai abun yana can nesa bane kullum Allah yana mana gargadi kan ranar tashin alkiyama a shi Allah bai taba cewa alkiyama jibi ba a da gare kira ta yau yadda ya faɗa anan min yawmihim alladhi yu'adun ranar da aka yi musu alkawari ko kuma Allah ya kira ta gobe amma Allah bai taba kira alkiyama jibi ba wato don ya nuna mana tana kusa innahum yarunahu ba'idan Allah ya ce wa narahu qariba wannan sura ta kare a kamar yadda ta fara daman da ta fara da Allah ya rantse Allah subhanahu wata'ala yake cewa innahum lafi qawlin muqtalif a in azab rabbika lawaqi ma lahu min dafi ba shi ba Allah subhanahu wata'ala yake innama tu'aduna lasadi da Allah yake wadhariyati zarwan falhamilati wikran faljariyati yusran falmuqassimati amran da Allah yake innama tu'aduna lasadi wa inna ad-dina lawaqi innama tu'aduna lasadiq alkawarin da aka yi muku na azaba wallahi da gaske ne wa inna ad-dina lawaqi sakamako da za a yi muku na rayukan da kuka yi Allah ya ce mai aukuwa ne za a yi da haka sai ta ƙara ribewa da haka Allah ya ce kai ranan nan da suke ta gaggawan zuwanta ranan nan da za su gamu da azabar Allah da sakamakon aikinsu Allah ya ce fa wailu wato rana ce ta bune rana ce ta wahala Allah ka kiyaye na'am suratul tur
بسم الله الرحمن الرحيم مقرون وكتاب مقرون في رب مرمون والبيت المعمور والسماء المرفوع
Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bude wannan sura sabuwa da zamu shiga suratul turi sura ta 52 a jerin surorin alqur'ani mai girma wannan sura ta sauka kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bana sura ce makkiya sura ce ta makka tana da ayoyi wato 47 ko 49 yanayin bambancin riwaya tana da kalmomi 312 tana da harufa 1293 wannan sura Maulana Musaibul Faidati Sheikh Ibrahim Anyas radhiyallahu anhu yana cewa tana da wani kebanta tana da wata fa'ida da ya kamata al'ummar musulmi mu sani mu kiyaye wato in ta faru Allah ya kiyaye ba fata dai ake ba amma in ta faru ana ajiya wai don bacin rana ko Shehu yace hadhihi sura laha khasiyatun wannan sura tana da wani sirri kebantacce anna man kana masjunan wa qaraha fi majlisin wahidin 60 marratan akhrajahu Allahu min as-sijni fi asra'i waqti yace duk wanda ya shiga cikin kurkuku ba fata ba Allah ya kiyaye ya kai shi gidan yari ya karanta wannan aya sura suratul turi a zama daya kafa 61 to Allah subhanahu wata'ala zai fidda shi wato a mafi saurin lokaci a karamin lokaci za a gano halin da yake ciki kuma a sama masa ainihin mafita wannan sura kenan suratul turi kuma an kira ta da suratul dur saboda wato ana nufin wannan dutse da ya zama daya daga cikin duwatsun aljanna guda hudu akwai duwatsu da ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duwatsu ne na aljanna na farko akwai dai dutsen Uhud kamar yadda muka sani dutsen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan dutse ya ce jabal Uhud jabalun ne yuhibbuna wa nuhibbuhu wa huwa min jibalil jannati dutse ne da yana son mu kuma muna son sa kuma yana cikin duwatsun aljanna sannan sai wannan dutse na Turi Sina'a bana yana nan a kasar Masar dutse ne da Allah subhanahu wataala yayi magana da Annabi Musa alaihi salam dutse ne da ya samu babban daraja na ainihin Allah subhanahu wataala ya sa masa haske a san lokacin da Annabi Musa ne mai ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce masa lanta rani walakin nzur ila aljabal sai dai ka duba dutse wannan dutsen Turi Sina shi Annabi Musa ya duba Allah ya ce to za a samar wani haske in ya dauki wannan hasken to zaka yi gani na fa'idat taqarra makanahu fa sawfa taraya inda ya tabbata ba abin da ya same shi zaka gani Allah ya ce falamma tajala rabbuhu lil jabali ko ja'alahu dakkan fa kharra Musa sa'iqa yayin da Allah ya sa haske a wannan dutse sai ga dutse ya ramar mashi ya ramar mashi a ganin Annabi Musa ko wasu alawai suka ce ba dutsen Turi Sina Allah ya ramar mashi ba dutsen zuciyar Annabi Musa ne ya ramar mashi amma dutsen Turi Sina kam yana nan ba ko tsakuwa dai ba wacce ta sauko daga sama daga cikin wannan dutse ne take dai wato saukan wannan haske a jikin wannan dutse sa Annabi Musa ya tsorita Allah ya ce fakarra Musa sa'iqa Annabi Musa ya fadi yana sumamme to wannan dai shine Turi Sina wannan sura ce ta Makka kamar yadda muka faɗa kuma tana da alaka mai ƙarfi wato da surar da muka fito tunda ita ma sura ce ta Makka kaga sun yi tarayya wurin sauka ana surori ne da suka sauka kafin hijira da haka kuma suna dauke da dukkan bayani irin na surorin Makka mun sani surorin Makka suna dauke da bayani akan tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala kadaita Allah Allah shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya sannan surorin Makka suna maganar tashin alkiyama to nan ma akwai maganar tashin alkiyama wa ahwalul akhirati da yanayi na lahira in an je lahira yanayi biyu ne babu yanayi na uku ana wasu za su tafi aljanna Allah ka sa muna cikin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu za su tafi ta Allah ka kiyaye mu sannan a cikin wannan sura za a yi maganar annabta da manzanci sannan kuma za a ainihin wato faɗi irin munanan al'adu na mushrikai da kuma matakan da mushrikai suka yi niyya za su ɗauka don wasu malamai sun faɗa suka ce yana daga cikin sababin nuzul na wannan sura gaba ɗaya suratu turin wato abun nan an yi zama ne a darun nadwati a Makka ko wani gida da ake kira darun nadwa wanda gidan in mutum bai kai shekara 40 ba ma ba zai shiga gidan ba saboda ana ganin bayi da hankali kafirai suka zauna suna meeting ya za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun bana wa akasaradin saukar wannan aya kenan saboda sun zauna suke cewa to yanzu kai yadda za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi masa irin yadda ake yi wa mawaqan da irin su Zuhairu akwai Zuhairu akwai Nabiga manya-manyan dai mawaƙan nan da ake aka rataya wasu an rataya ma wato waƙe-waƙe su a jikin ɗakin Kaaba kafin a tire wa al-mu'allaqatin nan dai kamar da malaman ɗaliban Larabci suke karantawa to lallai a al'ada idan mawaƙi ya matsa da zambo to akan gina wani ɗan ƙararramin ɗaki sai a sa shi sai a bar ɗan window ƙarami wannan windon anan za a riƙa jefa mar ruwa ana jefa masa abinci wato wai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ayi masa irin haka am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal mawt Allah ya ce kul tarabbasu inni ma'akum min al mutarabbisin Allah subhanahu wataala ya mayar musu da martani wasu malamai suka ce wannan shine sanadin saukan wannan sura sannan har yanzu muna magana na alakacce da surar da muka fito duka sun fara da maganan sakamako a lahira ma'ana Allah subhanahu wataala a cikin suratul zariyat mun karanta Allah ya yi bayin Allah ma tsoron Allah Allah ka azurta mu da tsoron Allah Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha lalle wannan makarantar ta azumi yan uwa da muka shiga mu yi kokari mu ga mun dan kiyaye ta kar mu fita kaga dai a wayannan surori duka guda biyu mun ji Allah yana gaya mana masaukin yan bayin Allah ma tsoron Allah ana masaukin bayan Allah ma tsoron Allah shine aljanna a suratul zariyat Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun anan kuma Allah zai gaya mana innal muttaqina fi jannatin wa na'im ana duka dai kaga suna da alaka duka Allah yana fadan wato sakamako na yin aljanna sannan har yanzu a cikin surar da muka fito Allah subhanahu wataala ya ce fawailul ladina kafaru ko miyawmihim alladhi yu'adun wannan aya da muka rufe da ita to haka anan ma suratul turi za mu samu irin wannan aya din Allah yana cewa fal ladina kafaru humul makiduna sannan a cikin suratul zariyati Allah ya ga mana makomar kafurai da irin gwale-gwale da wahala na azaba da za su sha ko Allah yana cewa alladina fi qaubin yal'abun الذين في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله سبحانه وتعالى يرى غير مسلم لنا عذاب الوجه تهكى عنما الله سبحانه وتعالى ذاك آر بيان إرن ينين دا كافر إذا سشغى واتو أتكين عذاب الوجه الله تكيه تهكى ونن شيني ريكا لندك أتكين abunda wayannan sura surori guda biyu suke kama da ainihin junan su sai mu za mu shiga cikin tafsirin wannan sura kai tsaye za mu fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai bismillahir rahmanir rahim mun fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wataala ya rantsi da ainihin wasu abubuwa guda biyar masu muhimmanci a cikin rayuwa na farko dai Allah ya rantsi da wannan dutse tsori sina Allah ya ce wa tur Allah ya rantsi da wannan dutse na Turi Sina'a aksamal dalilu bil jabal alladhi kallama Allah alayhi Musa alayhi salam Allah ya rantsi da wannan babban dutse da Allah yayi magana da Annabi Musa alayhi salam akan sa Allah ya ce wa kitabim masdur Allah ya rantsi da littafi wanda yake rubutacce anan malamai suke cewa fi raqim manshur a cikin ainihin wato fata abun daidaitawa anan kitabin matsur suka ce alquran aw at-taurat suka ce alqurani yake nufi wasu malaman ko suka ce at-tauratu wato kitabul ladhi anzalahu allah hatta sara maktuban ala alwaraqi huwa hadha alquran dan haka wannan ishara ce dai zuwa ga alqurani mai girma Allah ya da man ya saba rantsuwa da alqurani dan haka anan ma Allah ya rantsi dai da alqurani mai girma saboda Allah ya yi ishara cewa koda dai a wannan lokacin ba a rubuta shi ba wato aka tara shi ba za a rubuta shi amma mun ji Sheikh radiyallahu anhu ya ga mana cikin tafsiri na suratul an'ami cewa lalle alqur'ani mai girma akwai rubutun sa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin fatu da kasusuwa da ainihin wato itatuwa to amma ba a tara wannan wato rubutun ba sai a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da akai yakin yamama alarammomi da yawa wato suka rasa rayukan su to anan sayyidina umar radiyallahu anhu ya ba da shawara yake cewa ya kamata a tara wannan alqur'ani mai girma dan haka kowa da yake da rubutun alqur'ani mai girma a gidansa a jikin fata ne a jikin kashi ne a jikin ainihin ganye ne a jikin komi ne da ya rubuta wannan aya na alqur'ani din to ya dauko wannan ayan ya kawo ta yazo kuma da shidu guda biyu sayyidina zaid ibn sabit shine ya zama babban ciyaman na ainihin tattara alqur'ani mai girma a wannan lokaci din dan haka ishara ce na cewa alqur'ani mai girma za a rubuta shi dan haka Allah ya rantsi da dutse Allah ya rantsi da alqur'ani mai girma kenan rantsuwa ta uku ita ce wal baitul ma'mur Allah ya rantsi da Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur wani daki ne wa huwa fi as-sama'i as-sabi'ati bihi yalil ka'bati yazuruhu kullu yawmin 70,000 malakin. Shi Baitul Ma'mur wani daki ne wanda yake sama ta bakwai malaiku 70,000 ne suke yin dawafin sa a kullum idan kuma suka tafi ba za su sake dawowa ba har abada gobe kuma su 70,000 din za su zo. Wannan daki yana setin dakin Ka'aba har ma wasu malaman tafsiri suke cewa Allah subhanahu wataala wato yana da dakuna ba iya dakin Ka'aba ba dan haka sai dai a kowane bangare wato Allah subhanahu wataala yana da jagora cikin dakunan idan ana maganan dakunan sama to babu kamar baitul ma'mur idan ana maganan dakunan da suke kasa babu kamar dakin ka'aba kana a dakunan kasa babu kamar ka'aba a dakunan sama babu kamar baitul ma'mur wannan baitul ma'mur mala'iku 70,000 suke ziyartar sa kuma idan suka ainihin fito ba za su ainihin sake dawowa ba Allah zai sake turo wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innahu law saqaza lawqa ala alka'bati ba fata ba da wannan baitul ma'mur din zai rikito to da setin dakin ka'aba zai rikito saboda yadda yake setin ka'aba da haka huwa ka'batul mala'ika shine ka'aban mala'iku anna hadhihi alka'batu ka'batul insi wal jinni ita wannan ka'aba da muke ta ibada muna addu'a Allah ya sa a kawo tallafi cikin wannan aiki na aikin haji ma'ana cikin wannan lamari na aikin haji a sassauta Allah kawo mana sassauci a cikin sa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka tarnake suka yi tsada suka sa wannan haji yayi mugun tashin goren zabi Allah subhanahu wataala ta sassauta mana shi akwai bayin Allah da suke da bukatun su je su wannan aikin haji Allah ka musu dalili Allah ka mana dalilin koma mu ma albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ka sauƙaƙe mana wannan ibada ka sauƙaƙe mana zuwa Maulana Musabil Faidati Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu anhu yana cewa Sayyidina Umar radiyallahu anhu sami'a Umar wa Tur wa kitabin mastur da Sayyidina Umar yaji wannan sura ta wa Tur wa kitabin mastur Allah yana tarantsewa ya rantse da abubuwa guda biyar kuma Allah ya faɗi jawabin rantsuwan kamar yadda Al-Ramma zai karanta mana nan gaba jawabin rantsuwan amsar rantsuwan shine inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce a lokacin shehu yake cewa Sayyidina Umar sai faɗi ya so ba kawai saboda tsoron cewa da Allah ya ce yayi irin wannan rantsuwa har guda biyar bayan ya gama rantsuwar kuma ya biyo da amsar inna azaba rabbika lawaqi kawai Sayyidina Umar sai yaga kamar azabar ba ta sauko ne saboda karfin yadda suke fahimtar alkur'ani mai girma suke bibiya da gaskata alkur'ani mai girma wannan kuma ba ma lokacin da yake cikin musulunci ba Sayyidina Umar yana cewa tun lokacin jahiliya ba wannan kalubale ne gare mu al'ummar musulmi bana su mutanen jahiliya suna zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su makale a bikin katangar gidansa idan yana karatun alkur'ani mai girma don su rika jin ma'ana vocabulary ne kuke cewa ma'ana su rika jinkirin kalmomi na fasaha da ainihin wato gwaninta wurin iya zance da alkur'ani mai girma yake da shi to Sayyidina Umar ya ce wata rana idan muka zo in aka tashi muna ban kwana shine abinda alkur'ani ya bamu labari idan suka zo suka gama jin alkur'ani a gidan manzo Allah ba su fa son sa ba da rana ba daga ake yi da su amma da dare suna nan suna rakabe da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin alkur'ani idan suka zo watsa sai su ce kai amma sannunmu da kokari in ka da lizilluna ana lihatina laula asabarna ala wallahi mun yi kokari hasan kadan da ya kawar da mu da ya convince din mu ya dawo da mu mun bi hanyar sa mun bar wa'annan allolin mu kai amma mun yi kokari da bar allolin nan ba kai wannan kam ya zama kokarin banza ai Sayyidina Umar yace to amma akwai ranan da muka watse ba ban kwanan nan yace ranan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul haqa da yazo yake cewa sakharaha alaihim an yi maganan ainihin rihin sarsarin atiya wata irin iska ce bakarara da take kadawa ba kakkautawa kawai babbab zuba take kawai to suna fahimtar larabci yadda suka yi Allah yace sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin usuma Allah yace kayfa taral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu naklin kawiya sai Allah yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hal tara lakum min baqiya kaga akwai wanda ya rige a cikin su haba su sai tsoro ya kama su sun dauka da su ake akwai wanda ya rige haba wato ji suke gabar a lokacin ba iskar za ta zo ana nufin wato su ne suka rige kenan fa hal tara lahum min baqiya akwai wanda suka rige ne iskar ba ta taba ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama suka ji tsoro to karfa su ne a turo musu da su iskar su ma wato ta zo ta taba su shikenan suka kwace ba tare da san ainihin yiban kwana ba Allah ya ce wasaka fil marfu Allah an jada na'am muje wasaka fil marfu na'am
wasaka fil marfu wal ba'id madhur inna 'adaba rabbika lawadi'a ma lahu min dafi'a
Allah ya saki rantsewa da sama bayan ya rantse da duri tsuri sina'a an rantse da alqur'ani mai girma Allah ya ce ya rantse da sama wasaka fil marfu'a Allah ya ce ina rantsuwa da rufi madaukaki kaga saman nan duk tsawon ka ai ba za ka ce hulanka tana zumburanta ba ko ka ce ai wato tsawon ka yayi so saman nan ba a'a wani irin rufi ne da ya zama ya kayatu wurin rufuwa sai ya zama yayi tudu yayi sama ma'ana ba wani abin da yake kusa da shi wal bahril masjur Allah yace yana rantsuwa da ainihin wato teku wanda yake cike ko kuma teku wanda ainihin ake hura masa wuta ma'ana al mamlu'u naran wanda aka cika shi da wuta saboda Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari ranan tashin alkiyama dukkan tekuna na duniya wato za a cika su da wuta Allah yana cewa wa idhal biharu sujirat idan aka ainihin kesto wuta a cikin ainihin tekuna gabaki daya da haka malaman suka ce wal bahril mazur ana nufin wato da ainihin teku wanda yake cike ko kuma teku wanda yake ainihin wato kesto wuta wanda aka kessa masa wuta wuta tana ci a cikin sa kaga Allah ya rantsa da abubuwa guda biyar turi sina'a Allah ya rantsa na biyu da littafi alqur'ani kenan na uku Allah subhanahu wata'ala ya rantsa da sama sannan na hudu Allah subhanahu wata'ala ya rantsa da baitul ma'mur kafin saman na uku kenan na hudu shine sama na biyar kuma wato shine wal bahril mazur da ainihin wato teku wanda yake cike ma'ana da ruwa ko kuma teku wanda ake kissa masa wuta Allah yace jawabin ranzuwan inna azaba rabbika lawaqi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama lalle azabar ubangijinka wacce zai yi wa kafirai ranan tashin alkiyama lawaqi wallahi mai aukuwa ce abun ya faru ma ka dauka kawai ya faru za su gamu da ainihin azabar Allah subhanahu wata'ala a wannan rana ta tashin alkiyama ma lahu min dafi' Allah yace kuma idan wannan azaba ta zo musu ma lahu min dafi' ba su da wani wanda zai tunkuɗe musu ita ma'ana ba wanda zai zo ya tunkuɗe musu wannan azaba ta Allah subhanahu wata'ala a irin wannan rana ta tashin alkiyama saboda rana ce da kowa yake ta kansa da haka wayannan abubuwa da suka bautawa duka za su bace musu ba za ma su gan su ba balle ma ainihin har su nemi taimakon su kuma koda sun nemi taimakon su ba za su samu taimakon su ba Allah ya ce yawma tamuru samaa'u
yawma tamuru samaa'u wa tasiru jibalu sayra fawailu yawmayin lil-mukadzibin
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan rana ta tashin alkiyama yawma tamuru samaa'u mawran rana ce da ainihin sama za ta girgiza wato matukar girgiza za ta girgiza wanda yake mai tsanani ana saboda za a canja ta kuma za a nuna wa halitta cewa zaman duniyar nan gaba ɗaya ya ƙare da haka za a canja saman za a canja ƙasan yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat ranan da za a canja wannan ƙasa za a canja wannan sama gabaki ɗaya Allah ya ce wa tasirul jibalu sayran an dawo kan ƙasan kenan ita sama za a girgiza ta don za a cire wannan saman a gida sabuwa sannan ƙasan fa ita ma za a naɗe ta a ainihin gina sabuwa yawma natwi as-samaa'a ko katayyi sijilli lil kutub kama bada'ana awwal khalqin nuridu Allah ya ce za mu naɗe wannan sama za a zo a naɗe wannan ƙasa din wa tasirul jibalu sayran za ka ga duwatsu wato suna tafiya matukar tafiya ma'ana suna tafiya a guje Allah subhanahu wataala a cancin wata sura yana cewa siral jibala hamidatan wa hiya tamurru marra sahab zaka ga duwatsu suna tafiya yadda kaga gajumare yake tafiya shirgegen dutse kawai sai kaga wato yana iska tana kada shi kawai yana tafiya kamar yadda gajumare ba na iska take kada gajumare saboda ainihin tsanani da azaba da ainihin wato mummunan abu da zai faru a irin wannan rana ta tashin alkiyama Allah ya ce to fawailu
فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون
الله يجزي wannan rana fa ba rana ce mai dadi ba ga kafirai fawailun yawmaidh lilmukaththibin fawailun wato narkon azaba ko kuma wadin fi jahannama wani rami na wuta a cikin jahannama ko azaba mai tsanani ta tabbata yawmaidh a wannan rana lilmukaththibina gai ne waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah ana su ne wayannan kafirai na Makka da dukkan ma'ainihin kafiran ko ina ma wanda suka ƙaryata manzannin Allah Allah yake su ne alladina fi khawdin yal'abun su ne waɗanda suka kasance suna ainihin shagalta da barna ana fi khawdin ni ai fi batilin suna cikin barna sannan yal'abuna kuma yatashagaluna bi kufri sun shagalta da wannan kafircin nasu suna tunanin babu ranar da wato Allah subhanahu wataala zai kama su akan wannan aika aika ta su Allah ya ce akwai yawmay da'una
yawmay da'una ila shanna da'a hadhihi an-naru allati
Allah ya ce wannan rana ba ta da dadi a wurin su yawmay da'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun Allah ya ce yawmay da'una ranar da za a tunkura su ila nari jahannama zuwa ga wutan jahannama da'an tunkudawa sai Allah ya ce musu za a yi ta musu jawabai kenan daban-daban jawabi na farko dai idan aka tunkuda kiyasu sai a ce musu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun wannan ita ce wutan nan da kuka kasance kuna karyatawa a duniya din da an taba samun kafuri a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda taurin zuciya da kafirci yaje sa ya saka hura wuta sai yaje sa hannun sa kawai wuta ta ci hannun nan ta ci hannun ta ci hannun ta ci hannun shikenan sai mutsuki sana mana maganar wuta to gashi ga wuta aka yi wuta ce ba sa tsoro da Allah subhanahu wataala yace ai wutan ma akwai mala'iku akan ta alaiha 19 akwai mala'iku 19 Abu Jahl kirke da ne yace haba ku je ku ji da hudu zan dauka muku 15 haba in ma akwai din to ku ku je ku ji da hudu ni kuma ne da 15 din kaga me yadda bane kenan Allah subhanahu wataala yace to hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun wannan ita ce wutar da ku kasance kuna karyata ta a duniya sai Allah ya musu tambaya tambayar da ba su da amsa afasihun hada Allah sai tambaye su afasihun hada am antum la tubsirun wannan din ma sihiri ne in annabi ya nuna musu mu'jiza ya ce sihiri ne sai yanzu wannan ma da kwasin cikan ku ga ku dai tsundum a cikin wuta na farko wannan wutar da kuke kareta magana ta biyu shine afasihirun hadha shi ma wannan sihiri ne am antum la tubsirun ko ba ku gani ne ba amsa shiru kawai shiru ana sun riga da an gode su Allah ya ce to islamu ku shiga wannan wuta fasbiru ku yi hakuri da zama a cikin ta kai aula tasbiru in kuka dama ma kar ku yi hakuri ma da ku yi hakuri na zaman cikin ta da kar ku yi hakurin zaman cikin ta ba kowa ya jawo muku wannan ba ku ka jawo kun inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu iyaka an muku sakamako ne da abin da kuka sance kuna aikatawa ba ku ne kuka gaya wa annabawan ku a duniya ba sawa'un alaina aw azta am lam takum min alwa'izina eh daidai ne in ka ga dama kai wa'azi in ka ga dama kar kai Allah sai ya to ku shiga wuta in ga dama ku yi hakuri da zafin ta in ku ga dama kar ku yi hakuri da zafin ta Allah yana ga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun rasulullah kana wahalar da kanka daidai ne ka musu wa'azi ko baka yi musu wa'azi ba ba za su ainihin imani ba amma idan suka shiga wannan wuta su da kansu za su ce sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis wallahi ta mu ta kare mun shigo cikin wannan wuta wato mu yi dauriya ajazina za mu yi dauriya ne mu daddaure mu daddaure ko kuma mu kira daddaurewa duk daya Shehu Abdullahi ne yana gaya mana ya yake cewa fasabaru alf sanatin min sinit akhira idan suka shiga wannan wutan za su yi hakurin shekara dubu qalu nasbiru faqat almuslimuna ma wajadu illa bisabri ai muna ganin musulmi a duniya babu abinda suke samu wato sai ta hanyar hakuri duk abinda musulmi suka yi ta samun nan a nan duniya ai suna samu sani ta hanyar hakuri da haka mu hakura hakura kamar shekara dubu haka a gani idan suka yi hakuri shekara dubu suka ga abun kai fasabaru alfar falam yanfa dubu abun bai canja ba babu ranar canji abun bai canja ba saboda Allah ya ce mu ne mu yi hakuri ko saboda ba yanayi da yake da wama inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa lam anna an-nasra ma as-sabri kin nasara yana tare da hakuri da ka ce mu yi hakuri idan suka yi hakuri shekara dubu ba su wannan ba ma'ana an daddaure kenan ku daddaure ku daddaure qalu sai su ce to nabki mu yi ta kuka sai ta kuka wa natadarra mu ainihin kasa da wuyan mu saboda mun ga musulmi idan suka shiga wani yanayi sukan yi kuka su ainihin yi kasa da wuyan su su koma ga Allah subhanahu wataala sai kuma su fita shikenan sai su yi kuka ma wajadu illa bija'zihim fi dunya wa bukaihim wa khawfihim fasaru yabkuna shikenan sai ai musulmi duka idan suka shiga yanayi sukan yi kuka su yi ta ainihin miƙa wuya ga Allah da haka mu ma mu yi kuka mu yi ta miƙa zuwa wuyan mu zuwa ga Allah hatta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan kukan da suka yi ma'ana kukan da za su yi ta yi law ujriyat sufunun fi dumuhum la jara za su yi ta kuka ne su yi ta zubar da hawaye yawan hawayensu da za a kawo teku sai ya yi tafiya cikin hawayensu ka san ai sun yi kuka ko? Kuka ya kai kuka kenan hawayen ma har ya kare gabaki daya za su yi kuka hatta sarat fi hududihim akhadith har a samu wasu ainihin ramuka na'am a samu ramuka na hanyoyin tafiya a cikin ainihin kumatunsu saboda tsabar wato yadda hawayen yake zuba wa bada hada to anan ne fa bayan nan su ce kai yanzu kan mu saduda ajazi ina am sabarna ma lana min mai da daddaurewa da rishin daddaurewa ma dai duka ba mu da makoma mun riga da mun fada gidan da ba za mu fito ba saboda ainihin kafirci Allah ka kiyaye mu da kafirci ba za mu kwana daji ba duk da lokacin mu ya kusa mu dai shiga aljanna nan kan yasu mu kwana aljanna kar mu kwana wuta alarama dai bai kamata mu kwana wuta ba innal muttaqina
innal muttaqina fi jannatin wa uyun
Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun wannan yim ne ko na'am
innal muttaqina fi jannatin wa na'im
Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im lallai bayin Allah da suka ji tsoron Allah subhanahu wataala suna cikin aljannan ni'ima Allah ka sa muna ciki kaga za mu kwana aljanna kenan a kira na karshe kafin mu yaduwa yan uwa mun suka di lokacin nan gaba da muna kira ga yan uwa gobe za mu tashi 19 ga watan Ramadan to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankali mu karraya wa innan wato kwanaki 10 na farkon watan Ramadan to mu kwanaki 10 na karshen watan Ramadan alkhairi Ramadan duka tana kunshe ne a cikin waɗannan kwanaki lallai goma annabi ya faɗa duk riwayar da annabi yake faɗa goma yake cewa to tunda goma yake cewa kai kokari ka samu goma malamai suke cewa ba za ka samu goma ba sai ka fara daga daren 20 in ka samu daren 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ka samu daren ka guda goma idan wata bata cika ba ta yi nukusani kaga azumi ya kare daren da zaka saki tinkara sunan sa daren sallah sunan sa lailatul fitri ba lailatul min ramadan to kaga mai daji in kuma aka cika to shikenan ka sace samun ƙari amma kan ka samu rigi gara ka samu ƙari sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mun yi bidai lailatul qadri a cikin kwanakin mara mana shine 21 23 25 27 29 to kaga idan baka faro daga daren 20 ba kace daren 21 zaka fara shi dan ya danne ka to ana iya cin kasuwar lailatul qadri ma daren 21 a cin yi a gama kai ba tare da ka samu ba to dan ka mai kokari daga gobe daren juma'a ana bana daren asabar kenan ranan juma'a daren asabar mu yi kokari mu ga mun shirya mun fara tahajjudi ana mun yi sallar dare saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓa ninka ibada ya kan ƙara yawaita karatun alqur'ani mai girma a cikin wayannan kwanaki har ma ya kan bar gidansa gaba ɗaya ya tafi itikafi masallaci ko dai baka aure ka koma masallaci gaba ɗaya ka tare ba to lallai a dage dai a rika samu ana tashi ai amfani da wannan dama baka sani ba za ta maimaitu ko ba za ta maimaitu ba duk wanda Allah ya dauki rayuwarsu daga bara zuwa baran nan ba su dauka cewa wannan banan ma ba za a yi da su ba to da haka mu dage Allah ya ba mu nasara Allah ya karbi ibadunmu Allah ya ji kan marigayen mu Allah sa da mu da alherin duniya da lahira Allah ba mu aljanna Allah ya ba mu aljanna Allah ya ba mu aljanna Allah ya sa da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu da sharri duniya da lahira Allah ya kiyaye mu da wuta duniya da lahira barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka samu cikin bayan da zaka enta Allah ka samu cikin bayan da za su moriyo in nan kwanaki goma da ibada Allah karba mana ibadun mu Allah ka yaye mana damuwa da tsoro da kunci da baki cikin duniya da lahira kowa da bukatar sa alkhairi Allah ka biya masa kowa da abin da yake damu sa Allah ka yaye masa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم